الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد وكما حديث المشركين ممن كان مشركا في الأرض ومن الذين كفروا من أهل الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد وقال تعالى أيضا والصافات صبا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى قوله أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون إلى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله إلى قوله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وألف لام ميم وضاسين وآل حميم وآل ألف لام را وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر فهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم من ساكي السادوة أولا يمجي نرانا التلاتة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مدبو أنن كوفر كورا جهر كتنا أولا رانا ta talata talatin ga watan Jumada Saniya talatin ko daya yawwa daya ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma yazo daidai da 23 ga watan 6 miladiya ta 2009 a wannan majalisi na mu na mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر بجم مال من شهرري شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراري الدمشقي وندبر دنيا هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم لا تشكر لي بقي دا 20 تقص وندكم شيد درس منا 40 فيو أجير وانا درس ما وانا مجلس يكم وانا شيد إلا 86 ابن تيمية yana nan kan gaba da al-mahabbatu lillah san Allah san Allah kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da suke ayyuka ne na zuciya kuma yana mana bayani akan cewa san Allah yana ginuwa ne akan ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah bauta wa Allah shi kadai ba tare da gwama shi da wani ba wato ba tare da shirka ba wannan shi yake nuna tsantsar soyayya ga Allah wanda duk ya zan a cikin ayyukansa akwai shirka da Allah, akwai daidaita Allah da wani cikin bauta ko cikin sifofin Allah ko cikin ayyukansa, wannan alama ce da take nuna babu soyayyar Allah a cikin zuciyarsa. Ko da ko yana da'awar soyayyar Allah, to soyayyar nan ba ta gaskiya bace, inda ta gaskiya ce da ya kadaita Allah shi kadai cikin bautarsa. Wannan jigo na mahabbatullah, wato jigon san Allah wanda shi ne ikhlasi, shi ne da Ibn Taymiyyah yake ta bayaninsa, inda yace annabawa kakab duk sun zo da wannan. Duk wani annabi da Allah ya aiko a doron kasa da wani littafi da Allah ya saukar a nan duniya, ga annabawa ya kunshi batun ikhlasi, batun tsantsanta bauta ga Allah shi kadai. Ya faɗi abinda Ibrahim al-Khalil, annabi Ibrahim baladayin Allah ya zo da shi na tauhidi da tsantsanta bauta ga Allah shi kadai. Sannan kuma ya ci gaba da cewa wa nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam huwa alladhi aqama Allah bihi ad-din al-khalis lillah. Annabin mu sallallahu alaihi wa sallama shine wannan da Allah madaukakin sarki ya kafa addini da shi, ya kafa addini ta hanyar sa, addinin da yake tatacce ga Allah shi kadai, dinin tauhid, addinin da yake na tauhidi ne. Wa qama'a bihi al-mushriki, ubangiji ya ainihin karya mushrikai da annabi sallallahu alaihi wa sallama, mimman kana mushrikan fil asl wa min alladhina kafaru min ahli al-kitab. Allah ya karya mushrikai gaba daya, ko dai mushrikin da yake na asali, wato shi da man mushriki ne, bai taba zama mai tauhidi ba, ko kuma ahlul kitab wadanda da can ubangiji ya ba su littafi, ya aiko musu da annabi, sun yi imani da annabin, suna bautawa Allah gurgurdan koyarwar wannan littafi, amma daga baya suka fankare, suka saki layi, suka koma, suka zama su ma mushrikai. Wato akwai mushriki tantagariya na asali, akwai kuma mushrikin da daga baya ne ya zama mushriki, amma in ka duba tushen addinin sa da asalin addinin sa, zaka samu cewa Allah madaukakin sarki ya koyar da su tauhidi, amma dai suka karkace. To annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwan sa ya zo da addini tatacci wanda babu shirka a cikin sa. Wannan addini da shine Allah madaukakin sarki ya kafa tauhidi, sannan ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama aka karya mushrikai, mushrikai na asali da kuma waɗanda suka zama mushrikai daga baya. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama fi ma rawahu Ahmad wa ghayruhu, bu'ithu bis-sayfi bayna yaday as-sa'ah hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, wa ju'ila ad-dillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, wa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake fadar manufofin da Allah madaukakin sarki ya sa ya aiko shi duniya, abubuwan da ubangiji ya aiko shi da su, wanda su ne dalilin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama a doron kasa. Hadisin da Imam Ahmad da waninsa suka ruwaito, kamar Imam Tabarani, kamar Abu Ya'la al-Musili, duk sun ruwaito hadisin Abdullahi dan Umar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bu'istu bis-sayfi bayna yaday sa'a, an aiko ni bis-sayfi da takobi, bayna yaday sa'a dab da tashin al-kiyama, hatta yu'bada Allah wahdahu, har sai an bauta wa Allah shi kadai, la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, waj'ila rizqi tahta dhilli rumhi, sannan an sanya arzikina, an sanya abincina karkashin inuwar mashina, waj'ila ad-dillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, an sanya wulakanci da kaskanci akan dukkan wanda ya saba wa umarnina, wa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum, wanda duk ya kwaikwayi wasu mutane yayi kama da su to yana cikin su. Wannan hadisi Ibn Taymiyyah yana cewa shi yake nuna maka jigon da Allah madaukakin sarki ya gina addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama da da'awarsa akai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bu'istu bis-sayfi bayna yaday as-sa'a, an aiko ni da takobi, bayna yaday as-sa'a dab da tashin al-kiyama. Wato anan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana nufin ubangiji madaukakin sarki ya aiko shi, ya kuma bashi umarnin yayi jihadi, ya aiko shi yayi kuma bashi umarni na yayi jihadi ga dukkan wani wanda yace zai hana da'awar ubangiji, zai hana da'awar Allah ci gaba, zai hana ruwanta gudana. To Allah madaukakin sarki yayi izini ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa su tsaya su ga kin yaki wannan mutum har sun buda wa wannan da'awa hanya sai da za ta ci gaba da gudana. Wannan shine ma'anar bu'istu bisayf baina yadayhi sa'a, da kamar yadda wasu suke zaton da'awa. Wato wannan hadisi yana nuna cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da zimmar ya tirsasa wa mutane sai sun yi addinin sa ba, ko da kuwa da karfin takobi ne. Akwai waɗanda suke makiya addinin musulunci, waɗanda ke kokarin lalata ko muzanta addinin musulunci da nuna cewa addinin musulunci ya yadu ta hanyar amfani da karfi, suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tirsasa mutane ne suka shiga addinin musulunci. Ba wai sun shiga addinin musulunci a suna so ba, ba wai sun shiga addinin musulunci dan sun gamsu da koyarwarsa ba, a'a, annabi sallallahu alaihi wasallama karfi ya lula musu, saboda haka suka shiga musulunci ba tare da sun gamsu da cewa musulunci addini ne da ya kamata a shige shi ba. Kaga wannan da awace waɗanda wanda ƴanci ranin addini waɗanda ba musulmi ba suka rika propaganda ta, har ma kuma aka samu wasu wawaye sakarkaru daga cikin musulmi suka fara yadda da wannan propaganda cewa addinin musulunci in tashara bisayf faman tashara bisayf fa bisayf yu'khad, duk abinda ya yaɗu ta hanyar takobi to ta hanyar takobin ne aka karɓe shi, wato ba ta hanyar hujja ba, tare da cewa tarihi yana ƙaryata wannan magana. Wanda duk ya karanta tarihi ya san wannan maganar banza ce, magana ce ta jahili su wanda bai san abinda yake ba. Tarihi yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama addininsa ya yaɗu ta hanyar hujja, ta hanyar ilimi, ta hanyar nuna gaskiyar lamari, ba ta hanyar tilsatawa ba. Idan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara da'awar nan, ta akwai mutane tare da shi ko shi kadai ne? Shi kadai ne. Kusan duk wanda yake garin Makka a wannan lokacin bai san abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi ba, bai san abinda ake cewa tauhidi ko musulunci ba. Kowa yana yin ibada ne bisa abinda ya tashi ya samu ana ibada akan sa na gargajiya. Koda ko akwai wasu ƴan tsirari waɗanda suka fara gane cewa bautar gumaka, bautar duwar wasu, bautar wasu itatuwa ba bautar Allah ba ce, ba bauta ce ta gaskiya ba. Akwai wasu ƴan tsirari amma ƴan kaɗan ne, kuma su kansu ba su iya gane hakikanin to ya za a bauta wa Allah ba. Koda ko sun gane cewa abinda suka gani ana yi yau da gobe, suka ga jama'a na yi na gargajiya ba gaskiya ba ne, to amma ba su san gaskiyar ba. Irin su Sayyidina Abubakar, irin su Waraka ibn Nawfal, irin su Zaid ibn Nufail da Abi Umayya ibn Salt, waɗanda sun gane cewa bautar da suke yi ta gargajiya ba addini ba ne, amma kuma ba su iya gane yaya to za a bauta wa Allah ba. Hatta shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama kafin Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi, shi kansa bai san yaya za a bauta wa Allah ba. Shi ne ma'anar wajadaka dallan fahada, ubangiji ya same ka marashin shiriya ya shiryar da kai. Wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, ubangiji ya aika masa da ruhi daga umarninsa, shine wato wahayi da ubangiji ya yi masa ta hanyar Jibril a lokacin da bai san yaya hakikanin imani yake ba, yaya hakikanin littafin Allah yake ba. Daga baya ubangiji ya bashi wannan haske, ya saukar masa da wannan wahayi. To koda su waɗanda suka karɓi, wato suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya ba ce, ba su san hakikanin gaskiyar inda take ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin wannan al'umma wacce take tafa gamniya tana ta bilin bituwa a cikin duhu, ya zo mata da haske. A wannan lokaci aka yi ca, aka ƙaryata shi, aka jefe shi da miyagun maganganu da miyagun sunaye daban-daban. Aka ce da shi mawaki, aka ce da shi boka, aka ce da shi mai taɓin hankali, ba kalmar baƙantawa da ba a faɗa masa ba. Aka yi ma yunƙurin yaya za a kashe shi, amma duk da haka aka samu wasu waɗanda suka yi imani da shi. A wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani ne da karfinsa ya tilsasawa waɗanda suka karɓi da'awarsa suka karɓa a wannan lokaci. A wannan lokaci shi ake ma nuna wa karfin, shi ake nuna cin zali, wato da nuna an isa. Haka nan waɗanda suka karɓi da'awarsa a lokacin, wato shekara uku aka yi ba ma ta iya fitowa su bayyana addinin, a koye ake yin sa. Kara uku cir manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwashe, yana kokari, wato yana boye addinin sa shi da mabiyansa, suna yin ibada su a gurin da suke a boye, mutane ba san inda suke ba. Kaga mutumin da yake amfani da karfi ai ba zai rika boyewa ba, addinin da za a karbe shi da karfin to a nuna maka sai ka yi shi, to yace za a rika boye maka shi. Kaga wannan yana nuna cewa hujja ce da gamsuwa ta sa su karbi addinin. annabi sallallahu alaihi wasallam aka rika rarraka ta shida sahabbansa aka rika nuna musu kiyayya da kullata da muzantawa iri iri wanda har ta ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi hijira zuwa habasha suka yi hijira ta farko suka yi hijira ta biyu karshe kuma aka yi hijira dungurungum zuwa madina duk wanda yana nuna da karfin tuwa aka karbe shi koko shi aka nuna wa karfin tuwa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam aka nuna wa karfin amma kuma da aka addini ya rika fadada ya rika karfafa ya rika yaduwa kaga kuma daga baya wani yazo ce ai addinin musulunci da karfin tuwa ya yadu ko da karfin ainihin takubi ya yadu aka karbe shi babu shakka wanda zai faɗi wannan magana ya fi kowa jahilta tarihi musulunci bayan ma ya yi karfi ya kafa daularsa ya shimfiɗa mulkinsa a ƙasashe daban-daban bai yaƙi mutanen da ya samu a kan aƙidarsu ba saboda kawai suna kan aƙidarsu duk inda ka ga musulunci ya yi yaƙi to shi aka tsokana an so ko dai a karya musulmin ta hanyar amfani da ƙarfi Allah kuma ya ba su dama su tashi su kare kansu uzinan lilladheena yuqataluna biannahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ubangiji ya ba su dama su tashi su kare kansu ko kuma a ita da'awar ce ake so a hana galabaitattun mutane miskinai talakawa su fahimce ta saboda haka masu karfi suke amfani da karfin su masu mulki suke amfani da mulkin su masu dukiya suke wato kashe dukiyar su dan su ga cewa wannan da'awar bata je ga mutanen da suke talakawa wato galabaitattu ba to kaga anan ma musulunci yana cewa masu irin wannan ba su isa ba dole ne sai waɗannan mutane sun san menene musulunci ya kunsa to idan waɗannan masu mulki suka ce ba za a isar da da'awar ba to nan ba musulunci yana tashi domin ya fato ma waɗannan talakawa haƙƙin su na su san gaskiya ba wai na atila ta musu su musulunta ba a'a wasu ne ke kokarin kare musu wannan hasken kada su ganshi to musulunci ya ce ai ba wanda ya isa ya kare hasken musulunci kada a ganshi saboda haka sai a tashi a yi fafutukar nemo wa waɗannan galabaitattun wato waɗannan talakawan haƙƙinsu na su ga hasken musulunci fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to kaga anan ma musulunci zai yi yaƙi domin shigar da wannan da'awar zuwa ga waɗannan mutane shi yasa idan musulunci ya shiga gari ya yi kira wasu suka karɓi da'awar wasu ba su karɓi da'awar ba ba a tilasta musu cewa sai sun karɓi da'awar ko sun ƙi ko sun so musulunci baya wannan mun ga kasashe da dama da musulunci ya shiga ya kuma bar mutanen kasar suka ci gaba da bautar su a yadda su suke so ba tare da musulunci ya tursasa musu ba illa iyaka ne kawai sharadi kada su ce za su hana musulunci yaduwa wannan shine abin da musulunci ba zai yarda da shi ba don haka in aka ce jihadud daf'i ko jihadud talab wannan shine abin da ake nufi da shi jihadud daf'i shine a kawo muku hari a nemi halaka kuku to ku tashi ku kare kanku wannan shine jihadud daf'i shine uzinan lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an ba su damar su tashi su kare kansu jihadud talab kuma ba ana nufin ku aukawa mutane ba sai sun yi imani ko da da karfi ne a'a jihadud talab abinda ake nufi shine ku tashi ku nema wa waɗannan mutane da aka hana su sauraron da'awa haƙƙin su yayin da wasu suka ce ba za a yi da'awar ba wani ya ce ba za a karantar ba kamar yanzu wani kawai a yi wani mugun shugaba a ƙasar da ya ce musulmi ba za su yi da'awa ba ba za su yi wa'azi ba ba za su karantar ba to a wannan lokaci dole ne musulmi su tashi bai isa ba ko da kuwa abin zai buƙaci a yi jihadi dole ne a tashi a yi wannan to wannan shine jihadul talab amma yayin da aka baka dama ka ci gaba da yaɗa da'awarka ba tare da an shamaki tsakaninka da jama'a ba to ba ka da haƙƙin ko da aka ce sai ka tirsasa wa mutane ko sun ƙi ko sun so su yi imani afa anta tukrihun nas walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb babu tilastawa a addini gaskiya ta bayyana ƙarya ta bayyana ga gaskiya nan ƙarar kowa ya ganta ga ƙarya nan kuma kowa ya gane ta babu buƙatar kuma a tilasta mu wani a ce sai ya bi wannan inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ko kabi nan ko kabi nan wannan shine musulunci ashe kaga a zo a ce musulunci ya yadu da ƙarfin takobi babu shakka wanda zai faɗi wannan magana ko dai ya zan azzalimi ne mugu ne ya san gaskiya amma yana kokarin ya lalata ta ya bata mata suna ko kuma ya zan jahili ne bai san me yake yi ba to wannan kaga sai a karantar da shi a koyar da shi a sanar da shi tarihi ba haka ya nuna ba mun ga wasu aqidu miyagu ko kuma aqidin da aka jirkita su kamar aqidar kristoci da yahudawa su suke tilasta wa mutane tilas sai an bi tafarkin su ba a da ba ma hatta a yanzu za mu gani cewa su suke kokarin cewa kowa sai ya bi irin tafarkin su idan ba haka ba kuwa to sai dai wato duk abin da zai faru ya faru. Za mu ga dukkan wani Kirista ko wani mai Yahudi da yake kasa ta musulmi, musulunci bai hana shi yayin addininsa ba da ya yarda da shi. Lokacin da musulmi suka ci kasar Andalus da yaki kasar Spain, sun samu Kiristoci, amma ba su tilasta wa Kiristocin nan sai sun yi musulunci ba, illa iyaka dai ƙofofin fahimtar musulunci ɗin abu da suke. Duk Kiristan da yake so ya gane musulunci sai ya zo a karantar da shi, wanda duk ya ce zai hana, to wannan shi ake faɗa. Da yawa daga cikin Kiristoci suka musulunta, amma yayin da Kiristoci suka samu galaba akan musulmi, suka karya kasar Andalus, suka karya kasar Spain, ta dawo hannunsu. A wannan lokacin mun ga irin yadda aka rika kafa wasu kotuna da ake kira mahakimut taftish, kotuna na zalunci, aka rika kawo musulmi ana azabtar da su azaba wacce take mai tsanani, mai raɗaɗi kwarai da gaske. Aka kashe da dama, ko dai ka yadda da Kiristanci ka zauna a garin a matsayin kai Kirista ne, ko kuma idan ba za ka zauna ba to ka bar garin. Haka aka rika yi har yanzu a Spain. Akwai larabawan da ake kira morkisiyen dinnan larabawa ne waɗanda asalinsu musulmi ne, aka tilasta musu sai sun bar addinin musulunci in suna son su zauna ƙasar, in ba haka ba to kuma ai ta gana musu azaba da dama ma kisa aka riƙa yi, kashe mutane aka riƙa yi a wannan lokacin. Don haka wasu suka yi hijira da dama, suka dawo al-Maghrib, ƙasar Morocco, suka koma ƙasar Algeria, wasu kuma suka yadda za su zauna amma su koya musuluncinsu. Saboda haka ba a yadda ka yi sallah a ganka ka fito kana sallah, sai dai kai a koye kuma ka ja kunnen ƴaƴanka cewa kada su faɗa a waje cewa ana sallah a nan gidan. Kai har ta kai ban ɗakuna, idan aka ga ban ɗaki a gida alama ce ta cewa gidan musulmi ne, to wanda ya gama yawo, saboda alama ce ta cewa yana tsarki, alama ce ta musulmi, tunda har ka yi ban ɗaki to kai musulmi ne. Don haka duk aka rika rushe ban ɗakuna ana ciki su, saboda a zauna lafiya. Haka arne shi ba a tsarki, saboda haka bai damu ya yi kowace irin ƙazanta ba. Shi yasa sun fi kowa turarurruka. Duba ina aka fi samun turare a duniya mai daɗi mai ƙanshi kamar ƙasar Faransa, saboda su ba sa tsarki, ba sa tsafta, dole ne su buƙaci abin da zai kawar musu da mugun hamami. To haka aka riƙa gana wa musulmi a wannan lokacin, dole su canza sunayensu, sunayensu kuma na arna, dole su ɓoye dillin tattafansu da suke karantarwa. Ƙasar Andalus ƙasa ce da ta fitar da malamai gwaraza, manya-manya mashaƙan malamai, jima-jima malamai da muke takawa, muke tinkawo da iliminsu a yanzu, tun daga wannan ƙasar daman suka fito. Duk wanda ka ji an ce da shi Al-Qurtubi, to da Qurtuba ya fito. Qurtuba ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwan Andalus. Duk wanda ka ji an ce Al-Qurtubi, kamar irin Abu Abdullahi Al-Qurtubi mai Jami'ul Ahkam na tafsiri, kamar irin Abu al-Abbas malaminsa kenan Al-Qurtubi mai littafin Al-Mufhim, kamar irin Ibn Abdulbar Al-Qurtubi, kamar Ibn Hazm Al-Qurtubi, duk waɗannan daga wannan ƙasar suka fito, da yawa suna nan. Haka ƙasa ce wacce ta yaɗa ilimi, ta fitar da gwarazan malamai a wannan lokaci. Amma da aka zo aka riƙa nuna ƙarfin tuwo da na mulki da na takobi, sai da aka ga cewa an share musulunci daga ƙasar. Ya zan waɗanda duk suka taso daga baya ba su san musuluncin ba, saboda an hana iyayensu bayyana musulunci. Ana mutum ma ibada ba za su yi ba, balle ai ba sun ilmantarwa a ce an gama makarantu ko masallaci, ai ba zai yiwu ba. Saboda haka suka riƙa nuna musulmi wato gallazawa da azabtarwa, har suka ga cewa sun dakushe, sun kawar da musulunci daga ƙasarsu. Amma ba a taɓa samun musulunci ya yi irin wannan ba a kakar tarihi. Balma a wasu lokuta ma sai ka ga Kirista ya samu mukami a daular ta musulunci, irin daular Abbasiyya da ta rika janyo wasu, sai ka ga cewa babban likita da yake duba shugaba Kirista ne, ko ka ga wani an ba shi matsayin waziri, wato matsayin minista, sai ka gan shi Kirista ne. Musulunci, musulmi suka rika nuna musu cewa babu wani tsangwama tsakaninsu, illa tsangwaman nan da take tsakanin masu addinai biyu daban-daban, amma maganar zamantakewa zai yi a zauna tare. To kuma kaga wanda yake da irin wannan tabo na tarihi, mummunar tarihi, ya tarsasa waɗanda ba musulmi ba, musulmi sun bar musuluncinsu, kuma shi ne zai fito yana cewa wai musulunci ya haɗu da ƙarfin takobi. Ka duba ko jawabin da Sarkozy ya yi kwana biyu, abin nan jiya, jawabin da yayi na cewa ba za a bar mata su cigaba da sa hijabi ba a kasar Faransa, wai saboda akwai cin zarafin mace idan bata ta sa hijabi. Kaga matan nan fa ita zaɓi ta sa hijabin da kanta, amma kuma an ce wai ta ci zarafin mace, ba ita ta zaɓi kayanta ba, a kyale ta sa kayanta ba, in ba cin zarafin ne ba ita zaɓa ta yi ba. A lokacin da ake ɓaɓatu ana ta kururuwar ɗancin ɗan adam, to ita ba ɗan adam ba ce, ko kuwa ita ba ta da ƴanci? An yarda mace ta yi tafiya tsirara, tafiya ɗan tsirara da tura suke yi, ai ba ita ce al'adarsu ta asali ba, al'adarsu ta asali ai ba tsirara suke yi ba. Daga baya ne matan suka yarda su yi tsiraicin, saboda mazan sun nuna musu tsiraicin shi ne kwalliya. Kuma aka kyale kowace mace ta sa kayan da take so, ta fita da irin suturar da ta ga dama, in ma za ta fita tsirara ne babu damuwa. A lokacin da musulma kuma ba a yarda ta sa hijabi ba, ba a yarda ta rufe fuska ba, to kaga wanda zai ce zai kafa doka ta cewa duk matar da aka sa hijabi a kamo ta, a kai ta, a hukunta ta, a daure ta ko a ci ta tara, kaga wannan shi yake tirsasawa ta yi addininsa. Amma kuma ya ce wa musulmi suna tirsasawa wasu sai sun yi musulunci, duk waɗanda ba musulmi ba da suke ƙasashen musulmi zaune suke lafiya, babu wanda yake matsa musu, suna addininsu ba tare da an hana su yin addininsu ba. Mu duba ta samu ne da aka samu a cikin musulunci, har ta kai ma wasu daga cikin mazhabobi suna ga abubuwan da musulunci suka haramta kamar giya, a gurin wanda shi giya ba haramun ba ce addininsa, dukiya ce, dole a tsare masa wannan dukiyar. Kuma inda a ce musulmi zai taɓa dukiyarsa ma, to dole ne sai ya biya. A mazhabar Abu Hanifa kamar giya a wajen Majusu, Majusu wato waɗanda suke pagan, waɗanda suke maguzawa ba san addini ba, su a gurin su ba komai bane su sha giya a gidajen su, su sha giya cikin iyalansu, wannan ba wani abu bane a gurin su. To da maguje na da giyar sa a gida, wani musulmi ya shiga gidan ya dauko giyar ya zubar masa, to a gurin Abu Hanifa sai ya biya shi, domin dukiyarsa ce ya lalata masa. Safarin idan da a ce a gurin musulmi take wannan giya din, kaga wajibi ne ma a kai bi a zubar, saboda a gurin sa ba abin nan bane. Kamar aladai, aladai a gurin wanda yake shi a addinin sa ba haramun bane ya ci alade, yana kiwon aladansa, ba daidai bane wani musulmi ya je haukawa aladunsa ya karkashe musu, in ya kashe musu kamar ka kashe wa musulmi shanunsa ne, ka kashe wa bufullaci shanunsa, ko buzura kumansa, kaga dole ka biya shi. To haka su ma idan da za ka kashe musu aladunsu da suke kiwo suna cin kayansu, to dole ka biya su. To kaga wannan duk in ba a cikin da'ira ta musulmi ba, ina aka taba samun irin wannan rangwamen? Abu Hanifa ya tsaya akan wannan ra'ayin, kuma ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda duniyar musulunci take kwarzantawa tana ganin su da daraja. Shi kaga a zo a ce wannan addini da yake da irin wannan sauƙin kan, a jefe shi da cewa wai da ƙarfin tuwo da ƙarfin takobi ya yaɗu, babu shakka akwai zalunci a ciki, sannan akwai duhun kai a cikin wannan. Kaga aƙida ce ko magana ce wacce wato dalilai na tarihi daban-daban suke ƙaryata ta, kuma dalilan tarihi daban-daban suke nuna akasinta, waɗanda ba musulmi ba su ne aka sanu a tarihi na ƙoƙarin sai sun murƙushe wa musulmi musuluncinsu, sun kawarwa da musulmi musuluncinsu, kamar yadda yanzu muke gani. Ko dai ku bi wato abinda su waɗannan turawa suke buƙata ku yi aiki da shi, ku bi tsarinsu, ko kuma wato a shiga fito na fito, a shiga arangama tsakaninku da su, in ta kama a yi amfani da ƙarfin tuwo, amfani da ƙarfin makami, a ga cewa an ruguza ku. Kaga ashe su ne suke ƙoƙarin yada manufofinsu, suke ƙoƙarin yada aƙidunsu ta hanyar ƙarfi, amma ba musulunci ba. Don haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bu'istu bis-sayfi baina yaday sa'a, abinda yake nunawa shi ne an ba shi damar ya yi jihadi na ta hanyar ya kare kansa, sannan kuma ta hanyar ya kare da'awarsa, saɓanin addinin da ya gabace shi, wanda daga shi sai musulunci shi ne addinin Annabi Isa alaihi salam. Wannan addini a addinin Kiristanci, addinin Annabi Isa alaihi salam babu batun jihadi a ciki, bai zo da batun jihadi ba. Addinin musulunci kuma da ya zo bayansa ya zo da jihadi, shi ne ma'anar bu'istu bis-sayfi baina yaday sa'a hatta yu'bada Allahu wahdahu la sharika lah, wato har abauta wa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba. Ma'ana a bar masu bauta wa Allah su bauta wa Allah ba tare da shirka ba, ko kuma a bar da'awar Allah wacce ita ce tauhidi ta yadu ba tare da an hana ta yaduwa ba. Waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, sannan an sanya arzikina, an sanya abincina karkashin inuwar mashi abin mashi na. Ma'anar wannan magana shine gabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ya haramta cin ganima ga dukkan annabawan da suka gabace shi. Dukkan wani annabi idan aka je jihadi, aka je yaki, aka samu ganima, to sai dai a aje ta wuta ta sauka daga sama ta cinye wannan ganima shikenan, ba wanda aka halatta masa ganima. Amma da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo, yana daga cikin khususiyya da ubangiji ya bashi, ya halatta masa shi da al'umma ta ci ganima, shine ma'anar wa uhillat liyal ghanaim, an halatta mana ganima, shine ma'anar wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Ba wai yana nufin cewa duk musulmi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ba baya neman abinci sai ta hanyar jihadi, sai ta hanyar yaki. Wasu masu gurguwar fahimta na iya fahimtar wannan, sai annabi sallallahu alaihi wasallama duk abincin da zai ci ko duk abin da zai samu sai ta hanyar jihadi zai same shi. Don haka babu batun kasuwanci a musulunci ga wanda yake jihadi, sai dai ya tashi ya je yayi jihadi ya samo ganima ita ce abincinsa, kamar yadda wasu daga cikin masu zafin kai na wannan zamanin suke ta yayatawa a littattafansu cewa shi wanda yake dan sunguru bai halatta ya shiga harkar kasuwanci ba. Du'a masu yi kuwa da kira zuwa ga Allah ya kamata su sanya ganima ita ce hanyar neman abincinsu, ba jihadi ba. Ya kamata a rika kwata daga gurin arna ana ci, wannan shi ne halal, amma abin nan ba ta hanyar kasuwanci ba. Cewa hanyar kasuwanci hanya ce da yanzu arna sun fi mu kwarewa a kanta, sun fi mu sanin loko-lokon wannan hanya, saboda haka bai kamata a ce mu muna bin wannan hanya ba. Kamar yadda mai wani littafi Abu Umar a cikin littafinsa Al-Jihad wal Ijtihad yake rubutawa, ce su ɗan sunkuru kamata yayi su ci daga sunkurunsu ba daga kasuwanci ba. Ya ma su soki waɗanda suke neman abin da za su tallafa wa da'awa ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar tabarru'i, ta hanyar taimako. Ya soki waɗannan, ya ce sun bar jihadi sun zo suna neman taimako, su suna ta kasuwanci, kaga wannan jahilci ne. To irin waɗannan su suke hujja da wannan cewa wajo ila da rizqi tahta dhilli rumhi, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an sanya arzikinsa ta hanyar jihadi. Da haka in ba ta hanyar jihadi ba, babu ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake samun abin da zai ci, wannan kuskure ne. Abinda jumlar take nunawa, Allah madaukakin sarki ya halatta masa ganima. Waj'ila adh-dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, an sanya wulakanci da kaskanci akan dukkan wanda ya saba wa umarnina. To duk wanda zai saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan wulakantacce ne, kaskantacce ne. Ko da kuwa idan wasu na kallansa a matsayin mai martaba, mai matsayi, mai daraja a gurin Allah da manzansa, kaskantacce ne, wulakantacce. Domin babu kaskanci da ya kai mutum ya bauta wa wani Allah ko ya bauta wa san zuciyarsa, babu shakka babu kaskancin da ya kai wannan. To duk irin kafafa da mutum yake da tinkawo da nuna isa da zai yi a doran kasa, ya ga cewa ya isa a gurin mai imani, wannan kaskantaccen mutum ne, wulakantacce ne, domin soye-soyen zuciyarsa yake bautawa. Domin wasu abubuwa na banza da wofi yake bautawa, manufofinsa manufofi ne na banza da wofi, manufofi ne da ba za su kai shi ga gaci ba. To kaga wannan a gurin musulmi kaskantacce ne, shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna cewa musulmi a ko'ina shi ke da izza. Allah ya ce wa man yartadda minkum an dinihi, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala almu'minina a'izzatin 'ala alkafirin, a'izzatin 'ala alkafirin, ma sununa izza da isa ga kafirai. Wannan ita abinda sifa da ya kamata kowane musulmi ya zayyana da ita, kada ya nuna kaskancin sa, ya nuna shi ba kowan kowa bane a gaban kafiri. Ya kamata ya nuna shi ya isa, in sun hadu da wani kafiri ya tsaya kam, kada a ga yana wani sun kuyar da kai. Ranar ka sun kuyar da kai, kana nuna cewa kafirin nan sama yake da kai. To amma yanzu aka ga shi gabanin musulmi, in sun je gaban arna din nan ka duba yadda in suna magana da su ma ba ta iya kallon su, wato sai da su sun kuyar da kai, kai ya kalli koga, kai ya kalli wato mai gidansa. To kaga ya dauko zilla din da sagar din ya dora wa kanta, ko ba komai yasa yanzu haka ba, saboda shi ma ya saba umarnin Allah din. Da a ce yana kan umarnin Allah da manzansa, to da an ga izza tare da shi, ko da kuwa ya je gaban sarkin duniya ne, wannan izza din ba za ta rabu da shi ba. Lokacin da musulmai karkashin jagorancin Rabi' ibn Khirash suka je ga Rustum, wani babban komanda na daular Farisiya kafin yakin Kadisiya, lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tura su zuwa ga Rustum domin a je a jawo hankalin Rustum cewa wannan bayakin da yake kokarin ya shigar da kansa da rundunarsa tare da musulmi ba fa zai yi nasara ba, gara ya sallama ya kyale musulmi su yada addinin su ba tare da ya ce zai fito na fito da su ba. Lokacin da aka tura Rafi'i ya zo ya shiga fadar Rustum, wannan babban komanda wanda a lokacinsa daular Farisa babu wani komanda da take tinkawo da takama da shi, take ganin cewa ya isan mata komai kamar wannan Rustum din. Gashi nan an yi masa wato fada, an shimfiɗa masa carpet masu laushi, ga dardumomi ko ina an shimfiɗa, ga fulo-fulo da katifu an aje, ga kujera ta sarauta ta kasaita, ga mundaye, ga ainihin kambu na zinari a kansa da jikinsa gaba ɗaya, ga ainihin sojoji da fadawa kowa yayi ɗamara da miyagun makamai. A lokacin da waɗannan musulmi waɗanda ake ganin su ƙauyawa ne, waɗanda ba su san wayewa ba, waɗanda suke rayuwa a cikin sahara cikin kura, ba san abin da duniya take ciki ba, ake musu kallo na wulaƙanci. Yayin da suka shigowa fadar, akan dawakansu suka shigo, wannan shimfiɗar gaba ɗaya taka ta suka rike da dawakansu har suka zo inda za su ɗaura dawakansu, suka kama tirken fadar suka ɗaura dokin saji. Rabi'i ya sa takobinsa ba mashinsa ya rika caccaka filan da aka shimfiɗa, wato yana caka wannan mashin akai yana tafiya ba tare da sun tsorata ba, ba tare da sun yi fargaba ba, ba tare da kuma wannan duniyar ta cika musu ido ba. To kai kaddara a ce mutanenmu ne yanzu za su je wannan gurin, ya kake zato? Ai, inda za a bar su a waje a ce wato su yi wata ma ba, ba a musu izo ba, nan za su yi ta kwana a waje, kuma in sun je can wani ba zai iya ma magana har a baro gurin. Amma waɗannan mutane a tsaye kam suka tsaya, ya ce ku wai me kuke nema ne? Bayan ya zazzage su ya babbaɗa musu cewa su ƙauyawa ne mahaya abin nan dawakai a sahara, ba abin da suka sani na cigaban duniya da wayewa. A lokacin Rabi'u yake cewa mu bayi ne na Allah, Ubangiji ya tashe mu ne domin mu fitar da mutane daga ƙasƙanci da ƙunci da jahilci zuwa ga yalwa ta musulunci, daga bauta ta zalunci zuwa ga adalcin musulunci. A wannan lokaci duk wanda yake gurin sai da yi mamakinsu domin babu alamar tsoro a zuciyarsu. To kaga wannan ita ce izza, kai daga ganin wannan dole sojojin wannan mutum zuciyarsu ta kare ciki, gwiwansu su yi sanyi, da waɗannan zamu yaki kashi lalle akwai aiki gaban mu. Kuma haka din ya faru, duk irin yawa da suke da shi sun ninninka musulmi da tsaman. A lokacin wajen rundunar musulmi ba abin mutum 30,000 ba, su kuma wajen 150,000 ne. Sannan ga su da manya-manyan makamai wanda Laraba ba san su ba, ga su da giwaye wanda Balarabe bai san yaki akan giwa ba, kuma doki ba zai iya fuskantar giwa ba. Amma duk da haka kuma musulmi suka yi nasara, suka yi galaba, aka karya Rustum, aka ma kashe shi a wannan gurin. To kaga duk wannan izza ce wanda musulmi suka nuna. Abubakar Al-Baqillani, wani mashahurin malami, yayin da ya je ya ziyarci wani Kirista a fadarsa, to Kiristan baya yadda in za a shiga fadar tashi sai an sunkuya, saboda haka aka yi wata karamar kofa wanda ko kaki ko ka so ka sunkuya, saboda haka sai dai ka je a dudduke kafin ka isa wajensa. Da ya ga haka shikenan sai ya shiga ta baya-baya, saboda haka sai ya shiga ta baya-baya, kaga bai duka masa ba, wulaƙanci ne ba ya nuna masa. To kaga duk wannan izza ce ta musulunci, wannan shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki yake nuna cewa kafiri wulaƙantacce ne. wa duribat alaihimu zillatu wal maskana, wasu sukan ce to mu yanzu idan muka dubi kafiri ai ba zilla din da maskana din tare da shi, musulmi ne ma ke zilla da maskana din. Wani alama ce ta cewa kai ma ka saki layi, har idan kana ganin sa da zilla da maskana kai ma ka shiga layi, dan ka shiga cikin azilla masakin din, ka shiga cikin wulaƙantattu waɗanda suke ba su isa din ba, inda ka isa ba za ka yi musu wannan kallon ba. Duk irin abin da suke ciki na duniya, da ƙarfin makami, da ƙarfin dukiya, da ƙarfin siyasa, da waye, a gurin musulmi duk wannan aikin banza da wufi ne. Idan har musulunci a karan farko da 'yan rundunarsa ƙarama
wacce bata samu makamai na zamani na zamanin zamanin ba bata samu kwarewa da yaki yawan na zamanin ba ta ci nasara akan daulolin Farisa da Rum to za a ce musulmi ba za su iya cin nasara akan waɗanda suke magabcin su ba sai dai saboda zuciyar ta mutu su ma musulmin sun saki layi sun zama kamar waɗancan din sun zama kamar su domin sun mayar da rayuwar su irin ta waɗancan babu shakka su ma suna cikin wulakanci wala Allah shine hikimar karasa wannan hadisin da cewa man tashabba bi qaumin fa huwa minhum wanda duk yayi kama da wasu mutane yana cikin su daka wanda duk yayi kwaikwaye su shi ma ya zama kaskantacce wulakantacce daka yaya kaskantacce wulakantacce zai cika ma wani fuska har ya yi ma wani barazana ba zai yi ba saboda haka halin da musulmi suke ciki na kaskanci da wulakanci abinda ya haifa musu shine saba wa umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da saba wa koyarwarsa mala yace wa qad taqaddama ba'du ma anzala Allahu alayhi min al-ayati al-mutadamminati lit-tawhid sashin abinda Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama na ayoyin da suka kunshi tauhidi sun gabata a baya ibnu jami'a ya kwararo irin waɗannan ayoyi waɗanda suke nuna tsantsanta Allah da bauta wa qala ta'ala aidan haka nan ubangiji yana cewa wasaffati saffa fazzajirati zajra fattaliyati dhikra inna ilahakum lawahid ubangiji yana rantsuwa da mala'iku masu sahu 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 mala'ikun da suke sahu a sammai inda ubangiji ya aje su suna karbar doka da umarni daga Allah suna tasbihi da bautar Allah kamar yanda mu'minai suke sahu sahu a nan duniya suna bautawa Allah haka su ma mala'iku suke kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa me zai hana ku rika yin sahu kamar yanda mala'iku suke sahu a gurin ubangijinsu الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم كما يصف الملائكه عند ربهم بعذا قرئ يسهو با كما يد ملائكه سكي اغورن ubangijin su sahabbai suka ce kaifa tasifu almalaikatu inda rabbihim ya ya malaiku suke sahu sahu a gurin ubangijin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace yutimuna as-saffa almutaqaddima suna cika cika shi sahu na gaba wato baka dasa wani sahu sai sahun gaba ya cika to haka kuma musulmi a lokacin da kuke sallah ya kamata ku rika yin sahu to haka malaiku suke sahu sahu a ainihin a fadar ubangijin su yayin da suke bauta masa a cikin sammai da ubangiji ya halice su a wannan guri ubangiji yana rantsuwa da su a halin da suke cikin wannan sahu fazzajirati zajra da masu tsawatarwa tsawatarwa malaiku malamai suka ce su da dai malaiku waɗanda suke rarakar girgiji domin su kai shi inda ubangiji ya so su kai shi inda ubangiji ya so ya yi ruwa a gurin bayan girgiji ya tashi ba lalle ne a inda ya taso a nan zai yi ruwa ba sai inda ubangiji ya so ruwan ya sauka don haka akwai malaiku da aka wakilta waɗanda su za su rika wato ingiza wannan girgiji suna rarakar sa har ya kai gurin da zai zubar da ruwa fattaliyati zikra da masu karanta zikiri su ne dai mala'iku waɗanda suke karanta abinda ubangiji ya zartar kafin wato su ya faru a doran ƙasa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan ubangiji ya zartar da al'amari sai ya gaya wa mala'ika jibril shi kuma ya gaya wa sauran mala'iku na saman bakwai sannan na saman bakwai su je na sama ta shida su je a gurin na sama ta bakwai har lokacin kuma da zai zo gurin na sama ta kusa a wannan lokacin ne wasu aljanu ke kokarin satar wani asiri wanda za su kai wa bokari yayin da ubangiji ya turo mala'ika da wa'i zai karanta wannan mala'ika zai karantar da annabin da aka tura masa a wannan wa'i ubangiji ya ce inna ilahakum lawahid wannan shine sakamakon rantsuwar lalle ubangijin ku lalle guda ɗaya ne tabbas ubangijin ku lalle guda ɗaya ne a ayyukansa guda ɗaya ne a sifofinsa guda ɗaya ne a sunayensa har inda ubangiji yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun lalle su kafirai sun kasance yayin da aka ce musu la ilaha illallah wato ku ce la ilaha illallah yastakbirun sai su dora girman kai wannan shi yake nuna maka cewa sun san ma'anar la ilaha illallah ba wai gundarin kalmar kawai yake so su faɗa ba sun sake dan sun faɗe ta to akwai sharuɗa da ta kunsa akwai alkawarra da ta kunsa dole su cika wannan alkawarra daga tunda kuwa haka ne to ba za su faɗa ba inda a ce kawai faɗar la ilaha illallah su ci gaba da abin da suke zai raba su da annabi sallallahu alaihi wasallam a zauna da shi lafiya ba tare da ya ci gaba da kiran su zuwa ga addini ba ai da sai sun faɗa wannan kai kawo da zariya da kafirai suka rika yi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam da tsakaninsu da abu talib da a ce kawai kalmar za su faɗa kuma su ci gaba da bautar wani allah ba tare da sun daina duk abin da suke yi ba, da sai su fada shikenan gama ta gama. Amma da yake sun san cewa kalmar la ilaha illallah din da manzo yake so su fada ba wai ana nufin gundarin bakin bane, ana nufin sharuɗa da ta kunsa da yarjejeniya da alkawarruka da ta kunsa, na ba za ka bauta ma wani ba sai Allah, na za ka tsantsanta bauta ga Allah shi kadai. Saboda haka sai suka ce ba za su faɗi wannan kalma ba. Lokacin da Abu Talib zai rasu, annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ka ce la ilaha illallah kalma dai tak da zan maka wato hujja da ita a gurin Allah. A lokacin su Abu Jahl suna cewa yanzu za ka bar addinin iyayenka, za ka mutu ba akan addinin gargajiya ba, za ka yi abin kunya. Karfe ya ce ya mutu wato shi yana nan akan addinin gargajiyarsa. Kaga da a ce kalmar ce gundarinta kawai ake so ya faɗa, ba ta da wata ma'ana da ta kunsa, da shi kenan sai ya faɗa. Su kuma da ba za su nace su hana shi faɗa ba, sai faɗa. To amma ya san cewa in ya faɗa yana nufin dukkan abubuwan da suke bautawa, dukkan wata gargajiya da ta saba wa Allah ya kakkabe ta daga zuciyarsa. Wannan abin da kalmar take nuna kenan, don haka sai ya ki faɗanta. Shi yasa Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahmarsa a cikin littafansa yake cewa kaga kafiran farko da yake larabawa ne tsantsa, kuma larabcin nasu bai gurbace ba, sun san ma'anar la ilaha illallah. Shi yasa suka yi ta gwagwagwa, suka yi ta rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam, aka yi ta tirjiya ana ta ba ta kashi, saboda sun san kalmar la ilaha illallah din abinda take nufi gaba ɗaya, su tattara gumakansu da duk abinda suke bauta ma Allah ba su watsa, sun fahimci haka. Shi yasa suka ki faɗa. Amma da yake daga baya al'umma ta yi nesa da musulunci, ba a fahimci kalmar la ilaha illallah din bai take nufi ba, sai ga Balarabe bai da cewa la ilaha illallah kuma yana shirka, ballantana kuma ba a jami, wanda shi in kama ce mai la ilaha illallah din take nufi sai ya ce la khaliqa ba mahalicci sai Allah. To kaga wanda zai ce ba mahalicci sai Allah dan ya bauta ma wani Allah, kaga ai ba haka yi mamaki ba, tunda ai shi bai ce wani Allah din shi ya halitta ba, dan ya bauta ma wani waliyi ko wani shehi ko wani tsuntsu ko wani abin nan ko wani ruwa, duk ba haka yi mamaki ba. Saboda shi a gurinsa la ilaha tana nufin babu mahalicci, la ilaha khaliqa la raziqa. Kaga wannan su ma ai kafiran farko ai sun san wannan la ilaha illa ba wannan take nuna ba, tana kore uluhiyya ne daga dukkan wani wanda ba Allah ba, ma'ana bautawa dukkan wani ba Allah ba, dukkan wani ba Allah ba, ma'anar la ilaha illallah shine kore bauta daga dukkansa. La ilaha illa ma'buda bihaqqin, la ma'buda bihaqqin, babu abun bauta da gaskiya. Dole ka ce da gaskiya, domin idan baka ce da gaskiya ba akwai abun bauta da ƙarya. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. أشيكا أقوي ألا وندا أكي بوتا ودا جسكيا أقوي كما ألو لندا أكي بوتا ودا كريا بدا جسكيا با. لكن أنك تشي لا معبودة باب أبن بوتا, أنك تشي لا معبودة إلا الله باب كلمة بحق, تو كافة ما قلت تساقى وواكي تساقى وابن دا إنو إكي غني أبن دا أكي غني أنا فروع الدنيا ce babu abun bauta sai Allah, ai akwai wasu da ake bautawa ba Allah ba. Amma in kace la ma'budu bihaqqin illa Allah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, kaga ka kore dukkan wani abin da ake bautawa. Wato ka yarda akwai abin da ake bautawa amma da ƙarya, ba da gaskiya ba. Amma wanda ake bauta da gaskiya to babu shi sai Allah. To sun fahimci wannan ita ce ma'anar la ilaha illa Allah, saboda haka sai suka rika girman kai. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون, كاغا ولا ايتيكي فسر لا إله إلا الله ديتي سفاد لا إله إلا الله سيسكا غايا مسا سنغاني فا أبندا تكيني من فغاني كا أئنا لتاركو آلهتنا ينزما بر أبا بند مكي بوتاوة هذا أشيشين ما أنا لا إله إلا ينزما فأنا كلمة معنا مبر أبندا مكي بوتاوة أجعل الآلهة إله واحدة inna hada la shay'un mujan, yanzu ya sanya Allah ababan bauta duk gaba ɗaya su zan daya, a ce dukkan mu kabilun laraba gaba ɗaya mu tattara mu taru abu ɗaya kawai za mu bauta shi ne Allah, wannan abin da mamaki. Kowa ya je ya nashi mana, kowa ya samu allolinsa. Kabila, kowace kabila akwai allanta babba, sannan kuma kowane mutum a cikin kabila akwai ɗan ƙaramin allansa a gida, akwai babba na kabila sannan kuma kowa kuma yana da shi a gida. To a ce duk mu rusa waɗannan, mu dawo mu tattara mu cure guri guda mu bauta Allah ɗaya, sai suka ce wai abin da mamaki. Shi ne suka ce a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, wato ba su ma taƙaita a kan bijire masa ba da yi masa tawaye har ma sai da suka soke shi suka jefe shi da mummunar kalma da mummunar suna, suka ce abinda yake faɗa musu waka ce kawai. Sha'ir kawai saboda maganar wani mawaki mai taɓin hankali, saboda shi Balarabe ya tsaye da dukkan wani mawaki yana da aljanu. Wannan aƙida ce ta Balarabe kafin zuwa musulunci, duk mawaki to akwai aljaninsa tare da shi. Don haka duk abin da yake kwararowa yake zubowa na hikima, to aljanin nan ne ke saƙa masa, ke raɗa masa, yana faɗa yana yi. Don haka tunda suka jingina Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga waƙa, kaga za su jingina zuwa ga aljanu, tunda za su jingina zuwa ga aljanu, za su jingina zuwa ga taɓin hankali kenan. Don haka sai suka ce masa sha'ir, sai suka ce masa kuma majnun. To haka duk wanda baya san gaskiya haka yake, wato ba zai taƙaita akan yaki gaskiyar ba, sai kuma ya jefe ka da muguwar kalma dan ya bata ka'idan wasu. Idan ka gaya masa gaskiyar ya ce ba zai yi ba, shikenan kuma ya kyale ka ci gaba da a'a, sai ya kuma jefe ka da wata muguwar kalma. Ko da kuwa duk waɗanda ke tare da kai sun san ƙarya yake, wannan sanin da suka yi ba zai sa ji kunya ba ya fasa faɗa maka wannan kalmar, ce maka maƙiyin manzon Allah. Duk wanda yake tare da kai ya san kai ne ma masoyin manzon Allah na gaske, shi ma kuma ya san haka, da ya san kai ake artabu da kai akan sunnar manzon Allah, shi kuma ana artabu da shi akan aqida shirinsa. Kai da shi waye ya kankama manzon Allah din, mai cewa sai an raya sunnar manzon Allah, ko mai cewa an raya sunnar shehire, ko da za a kashe ta manzon Allah. Haka babu shakka kai da kake kan sunna din, kai da kake kankama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai da kake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da aikinka da ruhinka da aqidarka da ibadarka. Amma duk da haka sai ya ce maka maƙiyin manzon Allah ne kai. Shi masoyin manzon Allah shi ne mai waƙar India, mai waƙar Shata, mai waƙar ɗan Anaci da sunan yabon manzon Allah, mai tara ‘yan mata suna rawa a samari na ɗaukan hutunansu, wanda shi ne san manzon Allah. A kaɗa fiyano a yi rawa a tashi, wannan shi ne san manzon Allah. A wajen mu hada ‘yan daba ma, wato ‘yan daban manzon Allah, su zo su haɗu a yi ta shan wiwi, wai kuma wai yabon manzon Allah suke, kuma har taimako za a kai musu. To kaga wannan ai isgili ne ma da addinin da Annabi ya zo da shi, isgili ne da wasa da wulaƙanta addinin. Abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tuman da za a ɗauki addini ya rinka isgili da shi irin wannan, babu shakka wannan kafirci ne. Saboda haka kowane ma shashasha sai ce shi na manzon Allah, a aikinsa na shashanci ba, a aikinsa na shashanci da shirme sai ce shi yana wani aikin shi ɗan daban manzon Allah. Allah ya sauke. To ba su taƙaita a kan bijirewa gaskiya ba, sai da suka sifanta shi da mawaƙi ba wabaci. Allah ce bal ja'a bil haqqi, bal wannan magana da suka faɗa ƙarya ce, ba gaskiya ba ne, ɓarna ce, muguwar magana ce. Shi ne ma'anar bal ɗin, shi ne ibtal lima qablahu, duk abinda suka faɗa din ƙarya ce, ba gaskiya ba ne, ɓarna ce, muguwar magana ce. Ja'a bil haqqi, gaskiya ce Annabi ya zo da ita. Wa saddaqa al mursalin, da kuma ya gaskata manzanni, dan dukkan manzannin da suka zo sun yi albashir da cewa za a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya riƙe alƙawari a gurin su cewa in ya zo dole su yi imani da shi. Sun gaya wa al'ummomin su wannan, idan Annabi ya bayyana su yi imani da shi. To kaga inda Annabi bai bayyana ba, kaga yake ya kenan sun yi ƙarya. Da ce Annabi bai bayyana ba, abinda suke gayawa al'ummomin su ya zan ƙarya kenan. Bayyanar Annabi shike nuna gaskiyarsu, kaga shi ne wasaddaqal mursalin, ko kuma wasaddaqal mursalin ya gaskata su akan abinda suka koyar na tauhidi da sanzanta Allah da bauta. Abinda suka zo suna gaya wa mutane na cewa a bauta wa Allah shi kadai, a guje wa duk abinda ake bauta ba Allah ba, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dana ta irin maganganun da suka rika faɗa, ya nuna kenan gaskiya suke. Allah madaukakin sarki ce innakum laza'iqul azab alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, lalle ku waɗanda ake dandanawa azaba mai tsanani ne, sannan kuma ba a takanka muku sai da abin da kuka sace kuna aikatawa illa ibadallahi almukhlasin sai bayin Allah masu tsantsanta addini da Allah su ne ba za su dandana azaba mai tsanani ba su sakamakon su ulaika lahum rizqun ma'lum wadannan su sakamakon su shine suna da wani arziki sananne wanda ita ce aljanna fawakihu wa hum mukramun suna cikin kayan marmari daban-daban da ubangiji zai rika azurta su da shi wa hum mukramun kuma su ana masu girmama su fi jannatin na'im a cikin aljannatayya na ni'ima ila ma zakarahu min qisasil anbiya'i qasas abin nan ne na masdar ne ko ismul masdar ne na qassa yaqussu qasasan nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mu za mu baka labari mafi kyan bada labari qasas masdar ne ko ismul masdar ne na qassa yaqussu qissa kuma jam'in ta qisas bi kasril qafi wa bi fathiha yana nufin masdar wa bi kasriha yana nufin jam'u qissa saboda haka anan zai zama qisas ba qasas ba ila ma zakarahu min qisasil anbiya'i zuwa abinda ubangiji ya faɗa a cikin wannan sura ta Saffat na qissoshin annabawa su annabi Nuhu alaihi salam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Ilyas alaihi salam annabi Yunus alaihi salam wanda duk abinda suka zo da shi tauhidi ne ila ma zakarahu Allahu min qisasil anbiya'i fi tauhidi wa ikhlasid din lillah har zuwa inda Allah yake cewa subhanallahi amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke ainihin sifanta shi da shi waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad 'alimatil jinnatu annahum muhdarun sai ce subhanallahi amma yasifun illa ibadallahi al-mukhlasin sai ya tabbata ga Allah game da gaban abin da suke sifanta shi da shi sai bayan Allah wadanda suke masa ikhlasi haka nan Allah madaukakin sarki ce innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar ولن تجد لهم نصيرا للي منافقين سنة تنكتا تمتاكي نتنكتا نوتا ولن تجد لهم نصيرا كما بازاك تقتام مسلم يتيمك مسلم إلا الذين تابوا سيدي وأن سكا توبا سكا بالمنافج وأصلحوا سكا جار أيوكا باين سنفاتاشي وأعتصموا بالله سكا يرقوا دا الله سكا ريكي الدين الله وأخلصوا دينهم لله suka tsantsanta addinin su ga Allah fa ulaika ma'al mu'minin to wadannan suna tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima ta sanu ubangiji zai ba wa mu'minai lada wanda yake mai girma wa fil jumla malaiki a takeice dai fa hadha al-aslu fi surati al-an'am wannan tushe na ikhlas tsantsanta bauta ga Allah ya zo a cikin surori daban-daban na al-qur'ani surorin da suka sauka a makka kamar suratul an'am suratul a'raf suratul nur Aliflamin, Surat Fatin, Alihamin, Aliflamra, da surorin da suke budewa da Aliflamra da wadanda suke budewa da Hamin, da surorin Mufassal, da surorin da suke na kasa-kasa na Mufassal tun daga Hujurat abin da ya kasa. Wa gairi zalika min as-surori al-makkiyya, da sauran surorin da suka sauka lokacin annabi na Makka. Kafin hijira dukkaninsu sun kunshi tsantsanta bauta ga Allah shi kadai wa mawadi'a min as-suwar al-madaniyya da wurare daban-daban daga cikin surori na da suka sauka a Madina kamar suratul nur ta sauka ne a Madina madaniyya ce katirun zahir irin wanda yana nan da yawa da yawa fa huwa aslul usul wannan tushe shine tushen dukkan wani tushe dukkan wani rukuni to wannan shine rukunin sa rukunin rukunai kenan wa qa'idatul din shine jigon gina addinin gaba daya wato ikhlasi hatta fi surati al-ikhlas har a cikin surori guda biyu din nan da ake kira su surori da ikhlasi suratu qul ya ayyuhal kafirun wato suratul kafirun da kuma suratul ikhlas qul huwallahu ahad sun kunshi wannan jigo ne na ikhlasi kamar yadda zamu yi bayanin abinda suka kunsa insha Allah a darasi na gaba Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بتنبيا يكي تيوا ساتن دي قباتا كأمس تنبيا أكان ساتر جرباوا فألا شقافر تمالا إنا سن أي شكتن بياني أكان تكردن جهو دموانا أبين يازمال واندري saimutun yayi takardin jabu yaje yayi aiki me matsayin yin aikin da kuma matsayin albashin da mutun yake ansa yanzu da akai mutun jarabawa kuma malam Adam yayi addu'a
ya kuma nemi malamai su kawar da kansu da ƙananan kurakurai. Na san yana nufin kurakurai wajen rubutu haka, wajen i ka rubuta a ko wajen wau ka rubuta fa, to kaga wannan ba daidai bane a tsananta. Ba wai yana nufin masu sata ansa a kyale su su sata ansa ba, shi ma baya nufin haka. Don haka irin wannan wajen sa hannu yake nufi, ka san dole ne mutum akwai tuntuban alƙalami, to wannan yake so a kawar da kai. Amma ta jarabawa ba wanda zai ce a kawar da kai, domin wannan ba ƙaramin kuskure ba ne, wannan babban kuskure ne, kuma rushe al'umma ne, kuma a inta su ne. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. A baka amana ta dalibai, ka koyar da su sai ka ki koyar da su, ka ba su ilimi sai ka ki ba su ilimi, an ka jaraba sai ka ba su sata ansa, kaga ka cuce su, ba taimakon su kai ba, ka kashe su. Ya kamata a ce ka ba su ilimi ta yadda ko da kai ko ba kai za su ansa tambayar, amma kai so kake yanzu ka kubutar da kanka a ce ka yi kokari ka koya wa ɗalibanka masu hazaka ne da kwazo, alhalin banda kwazon bacci ba abinda suka yi. Wannan ha'intar al'umma ne. Annabi ya ce man ghashana falaysa minna, duk wanda zai mana algush ya damfare mu baya cikin mu, duk wanda zai dauki takaddar da ba tashi ba ya je ya nemi aiki, kaga babu shakka wannan yana damfarar al'umma ne, ya fito da abinda ba shine hakikanin sa ba. Man tashabbasa bima lam yu'ta kalafi fi thawbay zuhr, tun ya rika tunkawo da abinda ba shi da shi, kamar mutumin da zai sa tufafin sata ne a jikinsa, haga yayi kwalliya amma da kayan sata, mai amfanin wannan? Ya shiga cikin wayo hibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, a rika zuga ka da abinda baka yi ba, wannan ubangiji ya soki wannan, ya kuma nuna cewa sakamakon su ba mai kyau bane. Saboda haka al'ummar da zata ci nasara a rayuwa, da zata zama wani abu a rayuwa, ita ce al'ummar da ta yi ilimi na hakika, ba dan jabu ba. Ka zo ko takarda ka nuna cewa ka karanci English ko ka karanci lissafi, a zo a kai ka makaranta a baka koyar da Turanci, a baka koyar da lissafi, kuma ba ka iya ba. Takaddar ta ce ka iya amma ko baka iya ba. Takaddar ta ce distinction amma kai ba distinction din ba. Ta ce credit amma kai ba credit din ba. Kaga akwai cutar da al'umma. Wanda duk zai yi wannan to ya tabbata duk abin da yake karba na albashi haramun yake ci, ba halal yake ci ba. Domin yana ci ne ta hanyar damfara, ta hanyar 419. Saboda haka mu ƴan arewa da har ma wasu ke ganin idan an ba wa yara satar ansa sun ci jarabawa, kamar ma an yi wani kwazo. An nuna kishin arewa, wallahi ba kishin arewa aka nuna ba, rusa arewa aka nuna, wani rusa arewa ake yi. Sai da zamu rinka fitar da yara wanda ba san komai ba, jahilai, kuma zo su karɓi rangaban mulki su yi ta takkata asa iri-iri, ba san ya ake gudanar da mulkin ba ma, su yi taɓarna, kuma mu zo muna ɗora hannu a ka, muna cewa waɗannan miyagun ƴan shugabanni, miyagun ƴan siyasa, ba mu kuma mu muka ƙyanƙyashi waɗannan miyagun, domin mu ne ban ba su ilimi kwakwara ba, ba su ilimi da tarbiyya ba. Saboda haka sun fita dole ne su zama ɗan damfara, dan da damfaran suka taso tun farko, an nuna musu damfarar tun a aji tana da kyau, ko wannan yankin mai kyau ne, ba wani matsala ciki. To dan menene da ya ji haifo wannan yana matsayin shugaban kasa ko gwamna ko chairman ko kansila ko wani minister ko wani wanda dai za a bashi wani aiki na gwamnati, har za ka yi mamaki saboda ga irin yadda ya taso. Saboda haka wannan ba daidai ba ne. Wanda ya ce na ji an ce hamma daga shedan take, amma kuma ni ba ta zuwa mun sai na kabbara sallah. Wato shaidan din baya zuwa maka sai ka yi kabbara. Saboda haka kada ka shiga cikin waɗanda Allah yake cewa wala yatuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum sarifun. Dan da kasala kake tashi sallah din, kamar sallah din ta dame ka ne, to dole ne kai ta amma ka tashi da jin cewa wannan sallah din raha ce, wato hutu ne gare ka. Kamar da aka shiga ɗaki mai AC mai sanyi ga kayan marmari, ka zauna a ciki ka miƙe ƙafa, ka ji sallar cewa ta fi wannan ma, yadda Annabi yake cewa arihna ya Bilal bisalam, samu na hutu cikin da kiran sallah ya Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sai in ya damu ma sallah yake, idza hazabahu al-amru fazi'a ila salah. Saka kada ka zan cikin waɗanda suna tashi zuwa sallar ne a katalanci, kaga dole kai hamma. Wannan kuma yake cewa dan Allah a taimaka min da amsar tambayoyi na, ina cikin ruku sosai. ce tambayoyin su ne dan Allah za a iya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ba laifi to an yage dai tambayar za a kira annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ba wani abu amma ba a cikin salatin ibrahimiya ba wanda ya koyar wannan zaka takaita akan abin da ya koyar amma ka ce sayyidina wannan ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin kirari a ce masa as-sayyid domin as-sayyid huwa Allah as-sayyid da alif da lam as-sayyid domin alif da lam din suna nufin istidrakin jami'i siyada jami'i alwa siyada wannan kuma ubangiji ke da wannan amma an kace sayyiduna wannan ba ƙarya ka faɗa ba shine yake cewa ana sayyidu waladi adam wala faqr ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam duka ba alfahari ba annabi sallallahu alaihi shugaba ne dan haka ka sifanta shi da siyada ba komai bane ba laifi bane sai dai ba za ka kawo ta a cikin salatul ibrahimiya ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da ita ba a wajen salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar zaka takaita akan lafizan da ya koyar ba tare da ka kara masa komai ba an bada ajiyar kudin gado kudin kuma suna da yawa ba zan iya ajiye su a gida ba zan iya kai ajiyar banki in nayi hakan kuma yaya zan yi da abin da ke faruwa na ruwa akan su zaka iya kai ajiyar su banki babu laifi domin tsirar da wannan tsiratar da wannan dukiya kada barayi ko kada yan fashi ko wani abu bai kamata haka ya salwantar da ita kamar yadda larura take hukuntawa ga dukkan wani wanda yake da kuɗin da ba zai iya ajiye shi a gida ba saboda marar da muke ciki a yanzu larura tana hukunta masa ya kai banki din amma kuma kamar yadda muke faɗa ko da yaushe abinda ya karu na kuɗin ruwa waɗanda su banki za su bashi bai halatta ya ci ba ya amfana da su a karan kansa amma zai iya yi wa musulmi aiki da shi da yawa daga cikin malamanmu suna cewa idan zai yi aikin ya yi aikin da yake ba mai tsada mai daraja ba kada ya zo ya ce zai sayi ƙur'anai ya kawo masallaci ya kamata ya sayi ƙur'anai da tsantsan dukiyar halal dinsa kada ya ce zai gina wani masallaci da wannan ya kamata a ce ya gina masallaci da dukiyar halal dinsa kada ya ce zai biya wani hajji ko umara da wannan kuɗin in har yana son ya samu ya taimaka wannan mutum to biya masa da halal amma ya sayi ƙasa ma misali a yi cuku ruwa yana kwanta a layin su ya sa a yi cikin a kwatami ya toshe ya sa a bude shi kamar yadda jiya nake faɗa a wani majalisi can shadda wani tacika yana so a kwashe masa ka taimaka da kuɗin riba a kwashe shadda a ga an san shadda ko ya kuje ce mata to matsayi a taimaka a kwashe masa kaga duk wannan wasu ayyuka ne ba masu tsarki ba a musulunci amma kuma akwai taimakawa jama'a a ciki to wannan duk zai iya yi da wannan kuɗin shi ma wannan da ya ajiye kuɗin gado in ya tashi fito da kuɗin gadon tsuntsun sa zai yi sauran abin da ya ɗauri na ruwa kuma ba zai ce a kaiwa magada ba bai halatta su amfana da shi ba sai ya irin waɗannan aikace aikace da su babu komai wannan kuma ya ce Allah ya gafarta mallam ina son ƙarin bayani akan wannan hadisin domin ɗan shi'a na ta kafa hujja da shi حدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وداء احد هؤلاء اشهد عليهم فقال ابو بكر الصديق ألتنا يا رسول الله اخوانك اسلمنا كما اسلموا وجاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا ادري ما تحدثون بعدي فبكى ابو بكر ثم بكى ثم قال ائنا لكائنون بعدك وانا حديثي كما يندر كي غني وحدثني عن مالك اشكي موطايك shi ne ce yana son ƙarin bayani akan wannan to yanzu dake ji ana sanarwa za a yi lacca akan shubuhohin an shi shi a alqur'ani da hadisi ka je can abin da ka jiyo sati mai zuwa insha Allah ni kuma sai in ƙara maka abin da zan ƙara maka akan wannan hadisi akwai waɗanda suke neman addu'a akwai dan uwa Malam Abdullahi kakarsa ta rasu Allah ya ji kanta da rahama ya gafarta mata ya sanya aljanna ce makomarta ya yafe mata kurakuranta ya haskaka kabarinta mu kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani duk waɗanda suke cikin matsuwa da damuwa Allah ya yi musu waɗanda suke da bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.